إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن هكا تنقوا أحنا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake DRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu kan tarihin khalifa na uku cikin jerin khalifofin ma'aiki sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama wannan shine majalisi na 24 a wannan yammaci na alhamis 24 ga watan dhulqa'ada hijrar ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 22 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya. A majalisin da ya gabata, idan ba a mance ba, mun kammala bayani kan yadda aka zabi Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi, ya zama khalifa jagora na al'umma musulmi bayan shahada da Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi yayi. Kenan a majalisin da ya gabata mun fahimci cewar duk lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi mubaya'awa Sayyidina Uthman, sun yarda, sun sallama, sun amince, sun mika wuya ya zamanto jagora a gare su. To yanzu tunda Sayyidina Uthman ya zama shine jagora na al'umma musulmi, dole ne zai tashi ya aikata wasu ayyuka da suka rataya a wuyansa a matsayinsa na jagora. To wannan shi ya kai mu ga gaba ta gaba, ayyukan da Sayyidina Uthman ya yi bayan zamantowansa jagora na al'umma musulmi. Idan muka bibiyi tarihin Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi, za mu ga babu ɓangaren da bai taɓa ba cikin ɓangarori da suke da alaƙa da rayuwar talakawansa, face ya musu aiki na gani na faɗa, ya yi abin ayaba, ya yi abin a zo a gani, ya yi abin da za a jinjina masa har kiyama ta tsaya. Ɓangarori ne kusan guda 7 wanda kowane ɓangare talakawansa sun shaida cewa ya yi nagarta a wannan ɓangare. Ɓangare na farko abin da ya shafi shige da fice na kuɗi, dama wannan shi ne mafi muhimmanci ga kowane jagora da kuma harkarsa ta jagoranci da kuma talakawansa, domin kuɗi dole sai da shi jagoranci ke gudana yadda ya kamata. Idan babu shi, abubuwan za su zama toje kana yi ka ko su zama suna. Sannan dukiya ita ce gadon bayan zartar da jagoranci. Wannan ɓangare na farko kenan. Shi idan mun duba za mu ga irin nagartar da Sayyidina Uthman ya yi a wannan bangare. Bangaren finance ke. Sai bangare na biyu abin da ya shafi ma'aikatansa da kuma waɗanda ya ayyana a garuruwa daban-daban da ke ƙarƙashin iko na daular musulunci a matsayinsu na jagorori a waɗancan bangarorin. Sai bangare na uku abin da ya shafi tsaro na rayukar mutane, tsaro na dukiyoyin mutane, tsaro na mutuncin mutane. Nan ma Sayyidina Uthman yayi abun ayaba, yayi abun ajinjina, yayi abun da za a dau lokaci ana kwatance da shi. Bangaren defense kenan. Sai bangare na hudu abin da ya shafi sadarwa. Sadarwa tun a wancan lokaci akwai shi zamanin Sayyidina Uthman. Sako daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan, cikin sauki kuma cikin gaggawa. Nan ma Sayyidina Uthman yayi abun ayaba, yayi abun ajinjina. Sai bangare na biyar abin da ya shafi ilimi, yayi hidima sosai wa ilimi, wanda hidimar da Sayyidina Uthman yayi wa bangaren ilimi har yanzu da nake magana duniya tana cin gajiyar wannan hidimar tasa, kuma har kiyama ta tsaya ba za a gushe ba hidimar da Sayyidina Uthman yayi, nagartar da yayi a bangaren ilimi har kiyama ta tsaya ba za a gushe ba ana cin gajiyar nagartarsa da aikinsa da yayi a bangaren ilimi. Sai bangaren shari'a nan ma yayi nagarta, yayi abin a zo a gani, yayi abin a yaba. Sai bangare na karshe abin da ya shafi noma da kiyo, nan ma ya bunkasa wannan bangarori ta yadda a lokacin jagorancinsa al'umma suka zauna cikin walwala da daula. Al'umma musulmi a lokacin jagorancin Sayyidina Uthman sun mance da wani abuwar shi talauci. Waɗannan bangarori guda bakwai da na lissafo su, na jero su, kowane ɗaya daga ciki idan ka ɗauka zai baka gamsasshen bayani dangane da hidima da ɗawainiya da Sayyidina Uthman ya yi a bangare ɗin. To amma idan muka ce za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu bi su filla-filla, sai mu shafe shekaru aru-aru ba mu kammala ba. To wannan yasa kowane ɗaya daga cikin waɗannan in mun ɗauka za mu taƙaita shi matuƙar taƙaitawa, saboda mu samu mu cin musu a lokaci wanda yake taƙaitacce. Ɓangare na farko shi ne ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki, finance kenan. A wannan ɓangare bayanin da malaman tarihi suke yi shi ne shi Sayyidina Uthman, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi lokacin da ya zama jagora, ya ci gaba da gudanar da harkar shige da fice na kuɗi, gwargwadon karantarwa addinin musulunci, kamar yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gudanar, kamar yadda Al-Qur'ani ya tsara yadda ya kamata a gudanar da ku. To Sayyidina Uthman bai kauce ma wannan turban ba. Haka nan turban da Sayyidina Abubakar ya tafi a kanta, dama irin turban da Annabi ya tafi a kanta. To turban Sayyidina Abubakar, Sayyidina Uthman da ya zo kan abin da ya shafi harkar kuɗi bai kauce a wannan turban din. Sayyidina Umar shi ma da muka duba shi ma akan turbar Annabi da Sayyidina Abubakar ya tafi akan harkar shige da fice na kuɗi. Sai dai a zamanin Sayyidina Umar, kamar yadda muka karanta a baya, an samu kuɗi wanda a baya ba a taɓa samun rabin-rabinsa ba. In na ce a baya, ma'ana zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zamanin Sayyidina Abubakar, dukiyar da daular musulunci ta samu ba a samu rabin sa ba a zamanin guda biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zamanin Sayyidina Abu Bakar domin sautari da dama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yakan kwana da yunwa ya wayi gari ya shiga gurin iyalansa ya tambaye su ko akwai abun karin kumallo in suka ce masa babu sai ya ce to ni yau mai azumi ne sai ya ci gaba da azumin sa sautari da dama idan ka kalli manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zaka ga cikin sa ya fada kamar zai hade daga dan bayan sa saboda yunwa ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yarda da ita take ba da labari wa dan yar uwarta Abdullah ibn Zubair take ce masa sun kasance sukan ga jinjirin wata wannan jinjirin watan yayi har ya kare su sake ganin wani jinjirin wata shi ma ya kare su sake ganin wani jinjirin wata jira-jiran wata guda uku ba tare da an dora tukunya ko da so ɗaya ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda babu abincin da za a dora a dafa Abdullahi dan Zubair yana mamakin yaya za a yi mutumin da Allah ya halicce shi akan fitrar bukatuwa zuwa ga ci da sha idan ba ci da sha za a iya rasa rayuwa yake tambayar ta to da me kuke rayuwa idan ba a dora tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me kuke rayuwa ta bashi amsa da cewar da bakake guda biyu ma'ana dabino da ruwa da shi suke rayuwa banda dabino da ruwa ba su sa komai a bakin su su hadiya ya shiga cikin su sai da suka shafe wata watanni biyu kwanaki kusan 60 ko sama da haka ba tare da an dora tukunya ko sau daya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ƴaƴan annabi adam alaihi salam babu wanda ya kai shi matsayi gurin ubangiji gurin Allah madaukakin sarki taska kuma na arziki tana hannun ubangiji taska ta arziki ta duniya tana hannun ubangiji walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin sammai da kasai na gurin ubangiji amma tare da haka manzansa zai zauna watanni biyu ba a dora tukunya a gidansa ba tare da ya damu ba tare da ya taga hankalinsa ba tare da ya muna na zatowa ubangiji subhanahu wataala yana mai kyautata zatowa ubangiji kuma yana mai kaunar ubangijinsa subhanahu wataala mu ne a yau idan mutum an kwana an muni an kwana an muni an kwana an muni ba a dora tukunya gidansa ba ya dinga zaga masallatai yana kokawa wallahi kwana na biyu ba mu ci komai ba da ni da iyalai na banda baki ruwa jiya ma haka muka wuni muka kwana haka yau ma wallahi ba abin da muka ci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana watanni biyu a gidansa ba tare da an dora tukunya a gidansa ba ba wanda zai ji labari ba wanda za a koka kawai in kaga ana magana a babin tadi ne ko labari ba wai babin kokawa sallallahu alaihi wasallam to dukiyar da aka samu a zamanin sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ba a samu rabin rabin ta ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina Abu Bakar shi yasa sayyidina Umar da yazo sai ya ƙara wasu tsare-tsare a bangaren kuɗi shige da fita na kuɗi wanda a da babu ya kawo wasu ka'idoji ya sanya na harkar gudanar da kuɗi sannan ya kafa wasu ginshiƙai da za a yi gini a kansu a bangaren gudanar da kuɗi sannan kuma ya ƙara samar da mashiga kuɗi ya nusar da mutane yadda za a sarrafa kuɗi din to sayyidina Uthman da yazo sai dauki yadda tsarin yake a musulunci yadda alqur'ani ya karantar da yadda sunnan manzon Allah ta karantar da kuma ƙare-ƙaren da sayyidina Umar yayi sai ya hada da nasa to shi yasa abun sai ya zamanto ya kayatar yadda ya kamata a zamanin sayyidina Uthman dan ya hada bangarori da dama bangaren karantarwa alqur'ani ya za a mu'amalanci kudi yayi amfani da wannan bangaren karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a mu'amalanci kudi yayi amfani da wannan sannan wasu kare kare da sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ya shigo da su duka yarun kuma ya hada bangarorin da dama sai zamanto dukiya ta ƙara bunƙasa yadda ya kamata a zamanin khalifancin sayyidina Uthman shi da kansa yake bibiyar waɗanda suka cancanci su fidda zakka sai ya ba su umurni ya ce wane kawo zakkarka wane kai ma kawo zakkarka kai ma wane kawo zakkarka idan suka tara zakkarsu sai ya duba ya ga kuma su wane ne suka cancanta sai a raba musu wannan alhaki ne na jagorori shugabanni kar a zauna a bar mutane kara zubi a zuba wa kowa ido yana daga cikin haƙƙi da aka tsora a wuyan jagorori su kula da harkar zakka ta bangarori guda biyu bangare na farko su duba cikin waɗanda suke jagoranta waɗanda suke ƙarƙashinsu su wane ne suka cancanci su fitta zakka sawa'un zakka ce ta kuɗi ko kuma zakka ce ta dabbobi ko ta amfanin gona ko kuma ta jari na kasuwanci bangarorin zakkan nan guda hudu wajibi ne ga jagorori shugabanni suna kula da waɗanda suke karkashinsu wanda ya cancanci ya fitta zakka su umurce shi ya fitar da ita saboda zaman lafiyar ka shi ita ce idan dukiyarka ta kai ka fitar mata da zakka to ka fitar wannan shi zai sa ka zauna lafiya rashin fitar da zakka na haifar da fushin Ubangiji ga bayi rashin fitar da zakka na haifar da cire albarkar rayuwa da dukiyar gaba daya rashin fitar da zakka na sa Ubangiji ya kame ruwansa ya hana saukar da ruwan sama idan mutane dukiyoyinsu za su kai a fidda musu zakka su kankame su ki fitarwa to Ubangiji shi ma sai kankame ruwansa ya ki sake wannan duka yana daga cikin illoli da mugunyar rashin fitar da zakka ba da dan kananun yara da mata da suke cikin gidaje ba da Ubangiji ya rike ruwansa ya hana matukar al'umma za su kame ba su fitar da zakka sannan Allah yana kwashe albarkar dukiya a yayin da dukiyar ta zamanto ba a fitar da haƙƙin Allah cikin ta to kaga dan a zauna lafiya a kubuta daga fushin Ubangiji a kubuta daga ukubar Ubangiji ya zama alatilas akan shugaba duk wanda yake ga dukiyarsa ta kai ya fidda mata zakka ya umurce shi ya fidda zakka to bayan ya fitar kuma shi shugaba ya dau nauyin duba waɗanda suka cancanta a basu wannan zakkar sai a basu wannan yana daga cikin ayyukan da sayyidina Uthman yayi a lokacin jagorancinsa duk wanda ya cancanci fidda zakka ba a barin sa za a umurce shi ya fitar ba ma iya cikin garin da sayyidina Uthman yake zaune ba headquarter musulunci garin Madina hatta sauran garuruwa da suke wajen Madina wanda suke karkashin ikon musulunci sayyidina Uthman yana tura ƴan aiki a je a karko zakka na mutanen waɗannan garuruwa a zo a raba a fitar a ba ma waɗanda suka cancance shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi a duk lokacin da bawa zai fidda zakka daga dukiyarsa wannan zakkar za ta ƙara tsarkake masa dukiyarsa shine fadin Allah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha to sayyidina Uthman yayi abin da ya kamata a wannan bangare bangaren da ya shafi babu wanda dukiyarsa take kaiwa nisabin zakka ya rike bai fitar ba sayyidina Uthman ya tale shi bai yi wannan jagorancin ba a wannan bangare duk wanda dukiyarsa ta kai a fidda mata zakka wajibi ne ya fitar kuma duk sun fitar suna masa da'a suna masa biyayya sannan a bangare na biyu waɗanda suke ahlul kitabi yahudu da nasara ke yahudu da nasara da suke karkashin ikon musulunci daular musulunci suma sayyidina Uthman bai zuba musu ido ya kyale su Allah zumta musu suna bada jizya kamar yadda Allah yayi umurni akan su bada jizyan qatilul ladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أركشن وانا آير سيدنا عثمان الله أرددشي ينا كربر جزية دقى أهل الكتاب يهود النصارى إن يكرب جزية رزاء ساتاء بيت مالي نا daular musulunci baitul mal na daular musulunci to su kuma tunda yanzu an karbi jizya a hannun su za a ba su kariya a karkashin daular musulunci za a kare musu jinin su ba za a bar wani yazo ya taba musu jinin su za a kare musu mutuncin su ba za a bar wani yazo ya keta musu mutuncin su sannan za a kare musu dukiyar su ba za a bar wani yazo ya taba musu dukiyar su za su zauna suna makaskanta amma kuma ba za a bar wani ya keta musu hurumin su wannan shine adalci wanda ba za ka same shi a wani addini ba banda addinin musulunci sauran addinai a duk lokacin da ma'abotanta suka samu dama sai su ci zarafin musulmi su zubda jinin musulmi su danna dukiyar musulmi musulunci shine baya yadda da haka ko da bakka addinin musulunci idan dai ka bi ka'idoji na musulunci to musulunci ya haramta taba jininka ko da bakka musulunci musulunci ya haramta taba dukiyarka ko da bakka musulunci in dai ka zauna lafiya kuma ka bi dokokin musulunci ko da baka shiga musuluncin ba to musulunci yayi na fito da taba dukiyarka yayi fito na fito da taba mutuncinka yayi fito na fito da taba jininka shi kadai addini a duniya wanda yake mai adalci banda shi babu wani addini da zaka samu yana da wannan adalci da wannan halacci da musulunci yake da shi saboda in ka duba wasu sassa na duniya zaka ga inda ake cin zarafin musulmi ake zubda jinin su ake tabar da su ake wulakantar da su amma musulunci bai san haka bai san cin zarafin wani dan addini daban ba in ka ga musulunci yayi fito na fito da wani to ya keta tsari da ka'ida ne na musulunci ya ki ya miƙa wuya a tafi yadda ya kamata da shi to shine nan ne za a zubda jinin sa a karbi dukiyarsa amma matukar zai zauna ya risina ya miƙa wuya ya sallama ko bai shiga musuluncin ba in dai ya kiyaye abubuwan da musulunci suka gindaya na ka'idoji na zamantakewa to za a kare masa dukiyarsa za a kare masa jinin sa za a kare masa mutuncin sa to sai abu na uku cikin abubuwan da sayyidina Uthman yayi ya maida hankali akai wanda yana daga cikin hanyoyi na shigo da dukiya asusun musulmi daular musulunci shine ya kukuwa da aka fita ana yakan garuruwan da basu musulunta ba bayan basu musulunta ba kuma basu dankwafar da kansu wa daular musulunci ba to a duk lokacin da aka je aka yaki gari aka ci gari da yaki zai zamanto dukiyar da aka samu a wannan gari za ta zama gani wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba azuwa karshen aya to sai zama idan aka yaki aka ci gari da yaki dukiyar da aka samu a wannan yakin ta ganima mayakan za su kasa wannan dukiyar gida biyar sai bisa biyar sai su aikowa sayyidina Uthman a matsayinsa na jagora ya sarrafa shi yadda yake ga ya dace tunda an ce wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in Allah ya ce ku sani duk wani abu da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsuhu to Allah madaukakin sarki yana da 1/5 na wannan ganima sai bisa biya walil rasul manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ma yana da kaso daga 1/5 din kenan in aka ce Allah na da kaso ai aikin Allah da shi abin da ya shafi shirya maya abin da ya shafi hidima wa masallatai abin da ya shafi
duk wata dawainiya da ta shafi aikin addinin musulunci wannan shine anna lillahi khumsu walil rasul manzo Allah shi ma yana da kasansa a cikin wannan dai bisa biyar din to a ciki ne sai a jira a azurta iyalan annabi da ya tafi ya bai na abin da ya shafi bukatun su ne da kullum da abincin su da abubuwan masarufi nasu sannan walidil qurba dangi mafi kusa na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗaya bisa biyar dinnan sayyidina usman na ware musu kasan su a duk lokacin da aka yaki aka samu ganima aka aiko masa da ɗaya bisa biyar dil qurba dangin annabi ahlul baitin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina usman yana ware musu kasan su wal yatama marayu su ma akwai kasan su cikin ɗaya bisa biyar dinnan wal masakin miskinai su ma akwai kasan su a ɗaya bisa biyar dinnan wabin sabil matafiya da guzurin su ya yanke su ma suna da kasan su cikin ɗaya bisa biyar dinnan waɗannan su ne ɓangarorin da ayar Qur'ani ta ambata mana waɗanda suke da rabo cikin ɗaya bisa biyar na ganima da aka samu sauran huɗu bisa biyar kuma mayakan da suka samu ganiman an halatta musu su amfana da ita wannan na daga cikin siyasar sayyidina Uthman wajen abin da ya shafi dukiya da za ta shigo da kuma yadda za ta fita. To sannan kuma siyasar sayyidina Uthman a ɓangaren dukiya ya mai da hankali ƙwarai da gaske wajen ganin ya kare dukiya. Ba a yi ta'adinta ba, ba a yi almubazzaranci cikin dukiya ba, ko da dukiyar taka ce, mallakinka ce. Sayyidina Uthman baya bari kai almubazzaranci ciki, wannan yana daga cikin abubuwan da suka rataya a wuyan shugaba waɗanda suke ƙarƙashinsa, ko da dukiya tasu ce kar ya bar su su yi almubazzaranci da wannan dukiya. Kenan kuskure ne shugaba ya sa maka ido kana abin da kaga dama na fataka cikin dukiyarka, alhali yana da ikon ya hana. Sayyidina Uthman bai sa ido ya bari an yi ta'adi da dukiya ba, ko da mallakin ma abotan dukiyar ne, saboda ayar Qur'ani ta hana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulu wa shrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kuma ku ci ku sha kar ku yi almubazzaranci, lallai fa shi Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu almubazzaranci. To shi yasa sayyidina Uthman bai zuba ido ma mamallaka dukiya sun yi ta'adi cikin dukiyar ba. Sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samo daga Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya yarda da shi, yana bayyana wasu abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana hana al'ummar sa aikatawa. Yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanha an qila wa qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana yaɗa jita-jita, ya kasance yana hana yaɗa jita-jita wa ida'atil mali, sannan manzon Allah ya kasance yana hana ta'adin dukiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana ta'adin dukiya, shi yasa sayyidina Uthman bai bari a lokacin jagorancinsa an yi wasa da dukiya ba, bai bari a lokacin jagorancinsa an yi ta'adin dukiya ba. Wannan wajibi ne akan kowane shugaba da yake jagorantar al'umma, kar ya bar al'ummar ta na wasa da dukiya, kar ya bar al'ummar ta na ta'adin dukiya ta ɗaya hannun kuma wasu suna zaune suna kwana da yunwa. Wannan wajibin shugaba ne sa ido a wannan ɓangare. To shi yasa sayyidina Uthman bai bari an yi ta'adin dukiya ba. A ƙarshe Al-Mughira ibn Shu'ba yake cewa wa kasarat as-su'al, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana yawan tambaya. Waɗannan abubuwa guda uku da Al-Mughira ibn Shu'ba ya ambata daga ciki akwai hani kan ta'adin dukiya. To shi yasa sayyidina Uthman bai zuba idowa al'umma ya kyale su kowa ya yi abin da ya ga dama cikin dukiyarsa. Wannan yana daga cikin siyasar sayyidina Uthman, Allah mahaukakin sarki yadda da shi a ɓangaren dukiya da mutane suka mallaka. Sannan har ila yau yana daga cikin siyasar sayyidina Uthman a bangaren dukiya kar a dauki dukiya a ba wa ma'abotan ta matakar ma'abotan dukiya din wawaye ne idan mutum wawa ne to ba a daukan dukiyar sa a danka masa a hannunsa wannan yana daga cikin siyasar sayyidina Uthman saboda yanzu in ka danka a hannunsa zai je ya almugo zarantar da ita yayi abubuwan da ba za su amfane shi ba kuma a kankanin lokaci dukiyar ta kare to sayyidina Uthman ya kasance yana hana haka dogaro da ayar alqur'ani da Allah madaukakin sarki yace wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah yace waqtalul yatama hatta idha balagha an-nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kaga wannan ayoyi guda biyu sun tsawatar kan kar a danka dukiya wa wawa a hannunsa shine wanda ba shi da wayo wanda ba shi da lissafi anan gurin hannun nan da ubangiji yake yana hana waliyan marayu ne injo su daga cikin malaman tafsiri waliyan marayu waɗanda marayu ke ƙarƙashin kulawarsu dukiyar marayun ke hannunsu Allah sai yake hana su kar su danka dukiyar marayun ga hannun marayun matukar marayun ba su zamanto masu wayo ba matukar marayun ba su zamanto masu lissafi ba kar su ɗauki dukiyoyinsu su danka hannunsu Allah ce wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman kar ku ba mawawaye dukiyar an dingina dukiyar zuwa ga waliyan marayu ba wai shike nuna cewar dukiyar mallakar waliyan marayu bane a dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya dingina dukiyar zuwa ga waliyan marayu ishara ce ubangiji yake musu kan cewar kamar yadda zaka bada kulawa wa dukiyarka to wannan dukiyar marayu da take hannunka ka dauke ta tamkar dukiyarka yadda zaka bada kulawa dukiyarka ita ma ka bata kulawa shi yasa aka jingina dukiyar zuwa ga waliyan marayu ba wai shike nuna cewar mallakan su bane ko kuma dukiyar su bane yanzu in dukiya ta kace ai ba za ka yi wasa da ita in dukiya ta kace ba za ka dauka ka bayar da ita hannun wanda zai lalata ta ba to kamar yadda za ka bada kulawa da kariya wa dukiyarka to dukiyar marayu da take karkashin ikon ka ita ma ka bata wannan kariya da kulawar shi yasa aka jingina ta zuwa ga waliyan marayu kamar ishara ubangiji ke musu yadda zaka mu'amalanci dukiyarka wajen bata kulawa wajen bata kariya to dukiyar marayan nan da take hannunka ita kam ita ma kamar ta irin wannan mu'amalar wajen bata kulawa wajen bata kariya shi yasa Allah ya dingina dukiyar zuwa ga waliyan marayu ba wai dan yana isharar cewa dukiyar ta su bace a'a ta marayun ce amma an dingina gare su ishara kan cewar ku dauke ta tamkar a matsayin dukiyarku kulawar da za ku ba dukiyarku ita ma ku bata kariya da za ku ba dukiyarku ita ma ku bata yadda ba za ku sake dukiyarku ta lalace ko ta sarwanta ba ita ma kar ku sake ta lalace ko ta sarwanta shi yasa ma Allah ya hana su su dauka su danka hannun maraya ko da kwa ya balaga matukar sun kula cewa yana da wauta yana da shiririta yana da gidadanci yayin idan yanzu aka dauki naira miliyan 10 ko miliyan 5 na gadan sa aka danka kafin ka ce meye wannan wata uku zaka nemi naira 500 ka rasa shi ya bindige su ya salwantar da su ka nemi ta kame me me yayi da kudin ka rasa saboda me saboda wawa ne wani ma zai iya damfararsa wani zai iya cutarsa wani zai iya yaudararsa ya je ta fataka da kudi yana wasa da shi saboda wawa ne ba shi da wani to sai Allah ya hana irin waɗannan a dauki kudin su a danka musu ko da shekaran sa 30 ne ko da shekaran sa 40 ne in dai an kula cewa wawa ne ba shi da wayo za a iya masa wayo a damfare shi a tuce shi a daki hancinsa a wanke shi to kar a dauki dukiyarsa a danka a hannunsa Allah ya ce wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama dukiyarku da Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwarku ta tsayo akan ta rayuwar mu ta tsayo akan dukiya tunda dole sai da dukiya ka cika sha bukatunka na yau da kullum sai da dukiya, sutura sai da dukiya, ilimi sai da dukiya, lafiya sai da dukiya, komai zaka yi sai da dukiya. To shi yasa Allah ya ce allati ja'ala Allahu lakum qiyama. To amma yanzu da aka ce karka danka dukiyar wawa ga hannunsa saboda kar ya lalata ta, wannan ba shike nuna cewar ka bar shi cikin yunwa, ka bar shi cikin matsi, ka bar shi cikin tsumma, ka bar shi cikin fatara ba, a'a, tunda yana da dukiya kana masa amfani da dukiyarsa gwargwadon bukata. Shi yasa Allah ya ce warzuquhum fiha, ku azurta su daga cikin wannan dukiyar, waqsuhum, kuma su tufafi daga wannan dukiyar tasu, ku ba su abin da za su ci daga wannan dukiyar tasu, bukatunsu na yau da kullum ku musu da wannan dukiyar tasu, amma gwargwadon bukata. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, sannan ku musu kalami mai dadi, idan yazo yana ka dauki dukiyarsa ka bashi, ka masa kalami mai dadi na kwantar masa da hankali, kaga wannan dukiyar bukatunka sirra ta a kanta, yanzu in na dauka na baka zaka iya lalata ta, kai hakuri ka bari duk wani abu da ya taso gurgudan iko zamu na maka daga cikin dukiyar, ka bari in kiyaye maka ita, ka bari in kare, ka masa kalami mai taushi, ka masa kalami mai sanyi, karka kushe shi, karka hantare shi, karka aibanta shi, karka masa gori, ka ce ai ba dan na rike maka dukiyar ba ma, yanzu da ina labarin dukiyar, a karka gaya masa haka. Shine wa qulu lahum qawlan ma'rufa, Allah ya ce wabtalul yatama, to yanzu idan kuna so ku dauki dukiyoyin marayu ku danka hannunsu, kar daga yaro ya kai shekara 18 ka ce ai ya balaga bari kawai bashi kudin sa, a karfi haka, sai kun jarraba shi, kun gwada shi, kun ga yaya yake iya gudanar da rike dukiya. Yanzu idan na dauki naira 100,000 na danka masa a hannunsa tsawon wata guda, ko wata biyu, ko wata uku, yaya zai amfana da wannan 100,000? Ka bashi 100,000, sai bayan wata guda ka kira shi ka ce 100,000 nan da na baka mai kai da shi kam wani, idan ya fara so sake ya yana kame kame, to wannan karka danka masa kudin sa a hannunsa. Amma idan ya ce maka 100,000 da ka bani nayi kaza nayi kaza, yanzu ga nan saurarara a hannuna, tunda ba rasa ci da sha yayi ba, to nan zaka fahimci cewa yanzu ko da ka dauki dukiyarsa ka danka hannunsa ba zai lalata ta ba, ba zai salwantar da ita ba, to sai ka dauka ka bashi. Shine umurnin Ubangiji, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha, ku jarrabi maraya, ku yi masa interview, ku masa jarrabawa ta hanyar bashi wani makudai na kuɗi wanda ba mai yawa ba, ya je ya yi amfani da shi na tsawon wasu kwanaki, ko ya je ya kasuwanci da shi na tsawon wasu kwanaki a ga yaya kasuwancin nasa, ko ya gudanarwan nasa yake. Idan an gamsu shi ne, fa in anastum minhum rushdan, in an gamsu da shiriyarsa, da hankalinsa, da tunaninsa, da sanin ya kamatarsa, to sai a ɗau dukiyarsa a bashi. To sayyidina Uthman a lokacin jagorancinsa ya kula da wannan bangare, baya yadda a ɗauki dukiya a danka ta hannun wanda yake wawa, wanda yake bagidaje, wanda ba shi da hankali, wanda yake hankalinsa bai nuna ba. Sayyidina Uthman baya yadda da wannan, yana sa ido kwarai da gaske. Sannan abin da ya shafi ba da kula da kariya wa dukiyoyin mutane, nan ma Sayyidina Uthman ya maida hankali a lokacin jagorancinsa, domin dukiya da muka gani tana cikin daruriyatul khams, abubuwan da suke na larura a rayuwar ɗan adam guda biyar, abubuwa guda biyar dole ne ɗan adam yana da bukatuwa zuwa gare su. Na farko addini, wannan yana cikin daruriyatul khams, abubuwa wanda tilas ɗan adam yana bukatarsa. To dole ne jagora kai ka wajen ganin ya kiyaye wa mutane addininsu, wannan hakki ne na talakawa akan shugabansu ya kiyaye musu addininsu. Na biyu rai tana cikin daruriyatul khams, kenan wajibi ne akan shugaba ya yi kai kawo wajen ganin ya kiyaye rayukan mutane da jinanansu, kar a zubta jinin wani, kar a kashe. Yanzu a kashe wani karkashin jagorancin shugabawa ne, sai Allah ya tambaye shi yaya akai aka zubda jinin wani alhali kai ne jagoran kuma baka dauki mataki ba ko kuma baka sa matakai da za su hana a zubda jinin wani ba baka sa matakai da za su hana a kashe wani ba wannan yana daga cikin haƙoƙin talakawa akan shugabannin su na uku dukiya dole ne jagorori shugabanni su kiyaye dukiyoyin mutane yanzu idan barawo ya shiga gida ya sace maka kuɗi ko ya sace maka abun hawa sai Allah ya tambaye shugabara da gobe kiyama saboda yana daga cikin haƙoƙin da suka rataya a wuyan shugabanni su kiyaye wa talakawan su dukiyoyin su ta yadda dukiyar ba za ta salwanta ba ta yadda dukiyar ba za a lalata ta ba wannan yana cikin daruriyatul khams abubuwa guda biyar wadda tilas a kiyaye wa musulmi su ko shi yasa sayyidina Uthman ya sa ido kwarai da gaske a bangaren kiyaye wa mutane dukiyoyin su domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tsawatar a wannan bangare Allah subhanahu wata'ala ma har sa hukunci yayi mai cin gashin kansa a wannan bangare yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah barawo namiji da barauniya mace ku yanke hannayensu kaga yanzu idan barawo yaje yayi sata aka yanke hannayensa gobe ba zai je yayi sata wani kuma wanda yake cikin barayi shi ma sai ya shafa wa kansa ruwa wai in gemin dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa yanzu idan wani barawo wani ma barawo ne sai suka ga wani barawo yaje yayi sata an yanke hannunsa to su sai su shiga taitayin su wani da wani sai su shiga taitayin su wanda ma baya cikin barayin amma yana da niyyar fara sata idan ya ga ana daukan mataki kan barayi shi ma sai ya shafa wa kansa ruwa ya shiga hankalinsa to Allah madaukakin sarki da kansa ya sanya hukunci dan me dan a kiyaye wa mutane dukiyarsu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya samu manzon Allah yace ya rasulullah kana ga yanzu idan mutum yazo yayi kokarin karbe dukiyata a hannuna da karfi kana ga ya dauka an bashi kawai annabi yace a karka bashi dukiyarka yace to ya rasulullah kana ga yanzu in ya yake ni fa annabi yace kai ma ka yake shi tunda dukiyarka ce mallakin kai yace to ya rasulullah in ya kashe ni fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai shahada yace to in ni na kashe shi fa annabi yace yana wuta kai kuma ba komai gurin akanka a gurin ubangiji me yasa annabi ya bada wannan fatawa dan a kare dukiyan bayin Allah to sayyidina Uthman da zuba ido ya tsala mutane kowa na harkar sa ba ya sa matakai waɗanda da su za a kare dukiyoyin mutane ba za a sace musu dukiyoyin su ba ba za a lalata musu dukiyoyin su ba ba za a salwantar musu da dukiyoyin su ba saboda kiyaye dukiya yana cikin wajibi da yara taya a wuyan shugaba kuma yana cikin daruriyatul khams da muka ambata sauran guda biyun cikin daruriyatul khams kiyaye wa mutane tunanin su da hankalin su kenan ba za a bar matasa suna shaye-shaye ba da zai gusar musu da hankali wannan shi ma yana daga cikin wajibai da suka tsoro a wuyan shugabanni dangane da talakawansu dole ne su yi kokarin kiyayewa mutane tunaninsu da hankalinsu da Allah ya azurta musu ni'ima ce babba Allah ya mana ta yanda ya bambanta mu da dabbobi dabbobi ai ba su da hankali shi yasa ba a saukar musu da littafi ba ko mun taba ji cewa ga wannan Qur'anin dabbobi ne dabbobi ba su da Qur'ani ba su da hadisi mawa aka saukar wa Qur'ani mutum me yasa saboda shi yana da hankali zai iya fahimta zai iya dauka kuma zai iya amfani da shi to saboda haka kai da Allah maka ni'ima ta hankali kar ka sanya kanka cikin layin dabbobi domin duk wanda aka kamanta shi da dabba an gaba da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce walaqad zara'ana li jahannama katiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها sai Allah karshe ce mai ulaika kal an'ami balhum abal aka kamanta su da dabbobi saboda Allah madaukakin sarki ya ba su zakata wanda za su iya fahimta da zakatan amma ba su amfani da su sun zama na banza ya ba su kunnuwa da za su saurara su yi sauraro na basira su tantance tsakanin wannan da wancan amma ba su yi amfani da kunnuwan da Allah ya ba su Allah ya ba su idanu da za su yi kallo na basira su tantance tsakanin wannan da wancan mai kyau da mummuna amma ba su amfani da shi shi yasa Allah ya ce irin waɗannan kaman dabbobi suke saboda dabba ita ce zuciyarta babu lissafi abinda za ta gani ba za ta auna ba abinda za ta ji ba za ta yi lissafi ba to kai da baka amfani da zuciyar da Allah ya maka ka zama kamar ta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada mafi girma ya hana in mun zo muna kamanceceniya da dabba Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku zai tafi ruku kar ya tafi kamar yadda raƙumi ke gurfana kar ya tafi kamar yadda raƙumi ke gurfana ya fara gabatar da yayi raƙumi ke gurfana raƙumi yana fara gabatar da kafafunsa na gaba ne gabanin kafafunsa na baya to Annabi sai ya hana mu kar mu kamanceceniya da shi yace idan ɗayan ku ya zo zama a sallah kar ya yi zama irin na kai saboda me saboda dabbobi ne waɗanda ba su da hankali mutum kuma ba a so a ibada mafi girma yana kamanceceniya da su saboda kasassun abubuwa kai kuma kana da girma kana da kima kana da daraja saboda me Allah ya maka hankali wannan yana cikin wajiban shugaba dangane da talakawansa ya kiyaye musu hankalinsu da Allah ya ni'imta su da shi da za su fahimci abu su bambanta mummuna da kyakkyawa da wannan hankalin nasu sai abu na karshe cikin daruriyatul khams shine kiyaye mutunci dole ne shugaba ya kiyaye mutuncin talakawansa duk wani abu da za a yi na keta mutuncin talakawansa dole ne ya fito na fito da wannan abu to sayyidina Uthman a takaice a wannan gabar abin da ya shafi harka ta dukiya ya sa ido kwarai da gaske wajen ganin ya karewa talakawansa dukiyoyinsu wannan bangare na farko kenan za mu takaita bayani a kansa mu tafi zuwa ga bangare na domin bangaren yana da fadi sosai abinda ya shafi siyasar sayyidina Uthman a bangaren dukiya bangare ne mai yalwa bangare ne mai fadi zama daya biyu uku ba za mu iya karkare shi ba to sai muka ga mu takaita dan mu samu mu je gabata ta gaba gaba ta gaba yadda sayyidina Uthman ya mu'amalanci garuruwan da suke karkashin ikon daular musulunci sayyidina Uthman lokacin da yazo ya zama jagora na al'umma musulmi bayan sayyidina Umar yayi shahada ya samu manyan garuruwa guda 11 ciki da garin Madina wanda suke karkashin iko na daular musulunci manyan garuruwa guda 11 waɗanda suke karkashin iko na daular musulunci to sayyidina Uthman da yazo yayi mu'amalanci waɗannan garuruwa sa'annan kuma waɗanda aka nada a matsayin gwamnoni na waɗannan garuruwa yayi sayyidina Uthman ya mu'amalance su wannan ita ce gaba ta biyu da zamu je gare ta yace tuwfiya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa walihi ala makkah Khalid ibn al-As ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi yanzu za a fara bibiyan garuruwan ɗaya bayan ɗaya cikin jerin garuruwan da ke karkashin iko na daular musulunci wanda sayyidina Umar ya rasu ya bar su suna karkashin ikon daular musulunci sayyidina Uthman yazo ya zama jagora a bayan sa gari na farko da aka dauka za a fara magana kansa shine garin Makka me yasa aka dauki garin Makka za a fara magana kansa saboda cikin jerin garuruwan ba garin da ya kai shi girma ba garin da ya kai shi daukaka Allah madaukakin sarki yace wa hadhal baladil amin Allah yayi rantsuwa da shi kuma duk abin da Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da shi yana da kima alama ce da take nuna kimar والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين Allah ya yi rantsuwa da wannan gari amintacce shine wa wani gari garin Makka Allah ce la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad kaga duka wannan yana nuna mana daukaka da girman wannan gari na Makka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya haramta yin yaki cikin garin Makka tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasai ya haramta yin yaki cikin garin Makka kuma yin yaki cikin garin Makka bai halatta ga wani mahaluki ba har kiyama ta tsaya inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman garin Makka yace ni ma da nazo nayi fatu Makka na yaki Makka an halatta mun ne sa'a ɗaya na wuni daga nan ni ma ta haramta gare ni to shi yasa aka dauki garin Makka aka fara magana akan su saboda girman sa cikin jerin sauran garuruwa dube da cewa ya hada manyan gurade na ibada ɗakin Ka'aba cikin garin Makka Safa da Marwa da ambaton su yazo cikin Al-Qur'ani cikin garin Makka take inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihi sannan akwai arfa fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram mash'aril haram shine muzdalifa kaga ambaton arfa yazo cikin alqur'ani ambaton muzdalifa shi ma zo cikin alqur'ani muzdalifa shine mash'aril haram sannan gamina ga guraben jifa wadannan duka gurabe ne masu girma wanda musulunci yayi la'akari da su kuma duk a garin Makka suke ga zamzam ruwan zamzam ma'u zamzam inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma shuri bala ruwan zamzam duk manufan da ka sha domin sa zaka samu shi ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ke buƙatar abinci ruwan zamzam ya ishe shi abinci duk wanda ke buƙatar magani ruwan zamzam ya ishe shi magani da kowace irin cuta da yawa daga cikin magabata kuma sun jarraba sun ga tabbaci da faruwar haka din to garin Makka sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya rasu wanda yake gwamnan sa a garin Makka shine Khalid ibn al-As ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi to lokacin da sayyidina Uthman yazo ya zama jagora na al'umma musulmi sai ya bar wannan gwamna na sayyidina Umar da ya nada a garin Makka sai ya bar shi ya ci gaba da gudanar da jagoranci to bayan wani mudda kuma kaman yan shekaru ididdigaggu sai sayyidina Uthman ya canja shi da wani daban ya kawo Ali ibn Rabi'a ibn Abdul Uzza shi ma bayan yayi jagorancin na dan wani lokaci sai ya kauda shi amma littattafan tarihi ba su ambata mana dalilan da suka sa sayyidina Uthman ya kawar da gwamnan da ya tarar yana jagorantar garin Makka a lokacin da sayyidina Umar ya rasu ba da tattaba ba su ambata mana dalilin ba to amma daga ƙarshe gabanin rasuwar sayyidina Uthman wannan gwamna da ya zo ya tarar yana jagorantar garin Makka a lokacin kalifancin sayyidina Umar sayyidina Uthman gabanin ya rasu sai ya sake mai da shi kan jagoranci ya ci gaba da jagorantar Makka an kashe sayyidina Uthman shi wannan gwamnan da shine sayyidina Uthman yazo ya tarar akan jagoranci na garin Makka an kashe sayyidina Uthman shike jagorantar garin Makka kenan gwamnan sayyidina Umar da sayyidina Uthman yazo ya tarar duk da cewa ya canja shi da wani gabanin ya rasu ya sake dawo da shi lokacin da aka kashe shi shike jagorantar garin Makka wani abu da garin Makka ya fice da shi a zamanin jagorancin sayyidina Uthman shine da yawa daga cikin garuruwa manya-manyan garuruwa an samu tashin-tashi na musamman a ƙarshen rayuwar sayyidina Uthman an samu fitintinu an samu hatsaniya an samu hargitsi amma kuma cikin garin Makka shiru kake babu wani hatsaniya babu tashin-tashi ne babu hargowa an zauna lafiya wannan yana daga cikin abubuwan da garin Makka yayi fice da su a lokacin kalifancin Sayyidina Usman. Ba a samu ta da kayar baya ba, ba a samu tarzoma ba, ba a samu fito na fito da jagorancin Sayyidina Usman da shi Sayyidina Usman karan kansa ba daga garin Makka. To Allah madaukakin sarki ya kare wannan gari da wannan. To gari na biyu kuma wato garin Madina a lokacin jagorancin Sayyidina Usman, ina ga zamu karkare bayani akan garin Madina. Ambaton garin Madina ya zo na biyu saboda girman wannan gari na Madina. Garin Madina, gari ne da manzon Allah ya hijira ya koma gare shi. Sannan kuma abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙa wa garin Madina an amana da aminci da albarka, kamar yadda annabi ya bayyana cikin hadisi, yace inna Ibrahima da'a li Makkata wa inni da'awtu li Madinati di'fai ma da'a Ibrahim li Makka. Yace annabi Ibrahim yayi addu'a wa garin Makka, Allah ya sanya garin Makka ya zama amintacce, Allah ya azurta garin Makka da kayan ciyaciya na marmari, ni kuma da nazo sai na addu'a wa garin Madina, Allah ya sa garin Madina ya zama amintacce, Allah ya azurta garin Madina da kayan ciyaciya na dadi da na marmari. Annabi ya ce Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma barik lana fi sa'ina, ya Allah ka sanya mana albarka cikin mudunmu, ka sanya mana albarka cikin sa'inmu, ka sanya mana albarka cikin sikelinmu, ka sanya mana albarka cikin ma'auninmu, duka yana wannan addu'an ne wa garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a iyakokin garin Madina akwai mala'iku suna tsare garin Madina, ba a barin munafiki ya shiga cikin garin Madina, Dajjal ba zai shiga garin Madina. Dajjal in yazo zai iya shiga kowane gari amma ban da Madina. Me yasa? Saboda akwai masu gadi suna tsare da garin Madina, su ne mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ya ce in istata'ta an tamuta bil madinati faf'al, in har kaga zaka iya mutuwa a Madina to ka mutu. Wannan ya nuna kenan akwai falalar mutuwa a Madina. Annabi kansa gangan jikinsa yanzu yana burni a garin Madina. Abin duka na nuna girman wannan gari na Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Garin Madina ita tafi musu alkhairi inda a ce sun kasance suna sani. Wannan gari ne wanda yake cike da alkhairi da falala. Shi yasa ambaton sa ya zo na biyu. To garin Madina ba za mu tsawaita bayani akai ba. Nan ne haifatan musulunci. Saboda duk wani jagora da zai zo a nan yake zama, tun da annabi a nan ya kafa daular musulunci, a nan annabi ya kafa haifatan musulunci, nan ne santan musulunci. To sai zamanto bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama, jagoran da ya mai gurbin annabi sayyidina Abubakar sai ci gaba da zama a garin Madina. Sai zama duk inda kaga an yada musulunci, an yada karantarwa musulunci, cibiyar yadawan Madina. Saboda a nan annabi ya yi ta karantar da sahabbansa. Su ma sahabban da suka zo a nan suka yi ta karantar da ɗalibansu, kuma a nan aka yi ta tura dakaru suna zuwa suna buɗe garuruwa, suna shigar da musulunci, suna karantar da ƴaƴan wannan garuruwa addinin musulunci. Sai zan Madina ita ce cibiya, ita ce santa na musulunci a zamanin annabi, zamanin Sayyidina Abubakar, zamanin Sayyidina Umar, zamanin Sayyidina Uthman. To haka zalika ita garin Madina. Ita ma ta zauna lafiya, ba a samu hargitsi ba, ba a samu tarzoma ba, ba a samu harguwa ba, har zuwa lokacin da masu ta da kayar baya suka shigo garin Madina, wanda suka zo suka kashe Sayyidina Uthman, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. To ina ga ƴan uwa, saboda kurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar. Gari na uku cikin garuruwan da Sayyidina Uthman ya mu'amalance su a lokacin da yake jagora yake khalifa, za mu jinkirta bayani akan wannan gari har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah subhanahu wataala ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.